نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويحكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 20 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 18 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya. Don ci gaba da karatun littafinmu mai albarka Riyadus Salihin, darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a ƙarshen babun nahyi an su'al al-imarati wa ikhtiyar talk al-wilayat. Mun karshe da ƙarshen makaranta ko idan lam yata'ayyan alai aw tadu hajatun ilai, yau kuma zamu tashi babu haqqi sultan wal qadi wa ghayrihima min wilayat al-umur على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منه. هكذا يقول ونقول في ذلك 86 باب حث السلطان والقاضي وغيرهما. باب ديكي زاب نردسو كباشين السلطان كما السلكي كو حاكم كو كما قمنا كو شوكبان كسا dukkan wanda yake shugaba ne kuma yana da ikon nada waɗansu makamai a ƙarƙashin babban shugabancinsa shi ne ke amsa sunan sultan. Kaga sarki a masarautarsa sultan ne, gwamna a jiharsa kuma sultan ne, don yana da ikon nada wani ko ya cire wani akan wani mukami cikin mukamai waɗanda za su zanto hidima ne wa jama'a. Babin da yake magana akan haqqi sultan, zaburar da shugaba, wal qadi da kuma alkali, wa gairihima da waninsu, min wulatil umuri cikin majibinta lamurran mutane. Babin da yake magana akan zaburar da su ala ittikhazi wazirin salihin, a bisa garkar mataimaki na gari. Sarki ya riki hakimi na gari, gwamna ya riki kwamishinoni da famanin sakatarori na gari, daraktoci na gari, shugaba na ma'aikatu na gwamnati daban-daban su ma duk su zama na gari. Wa tahdhirihim min qurana'isu, da kuma tsoratar da su shugabanni din ko sarakuna din ko alkalai din, min qurana'isu daga munanan abokanai, abokanai waɗanda suke bara gurbi cikin jami'an gwamnati, wal qabulu minhum, ko karɓar shawara a hannunsu. Wato wannan babi zai faɗakar dangane da muhimmancin shugaba da yake da ikon nada mukami a ƙarƙashinsa, lalle ya nada mutane ne bisa da cancanta. Kare tana cewa wani abokina ne ko mun yi makaranta da shi ko mun yi aiki da shi ko ɗan uwana ne ko makwabcina ne ko mun fito shiya ɗaya ko gari ɗaya ko jam'iyyar siyasa ɗaya, duk waɗannan ba su ne ababen da ake yin izina ba a musulunce dan baiwa mutum mukami. Abinda ake yin izina dan nada mutum a bashi mukami cancantarsa, ya dace ta fuskar aikin, ya san aikin, sannan yana da kwazo da himma, sannan yana da amana, ba mace amana bane. Wannan shine abinda ake bukata kafin a nada mutum mukami. Ko jam'iyya ɗaya ake yi ko ba jam'iyya ɗaya ba, ba sharadi bane ba cewa sai ya zanto jam'iyyar ku ɗaya. Wannan ana magana ne a addinance, dama kaga magana a addinance ba ta da alaka da jam'iyyar siyasa. قال الله تعالى أبنجي تعالى يفتاتك اللي بتاكم سمع جرمة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء دكا مسويا دكا مقونة تاجونا يومئذ أولنيني نرانا تاشن كيابا بعضهم لبعض عدو ساشن سو ذات زما ما سو أداوة ساشن بانجرن سو زي زنتو ميقابا دا بانجري illal muttaqin, sai waɗanda suka gina alaka su akan tsoron Allah, akan takawa, akan dacewa da juna wajen imani da aiki na gari. duk wanda alaka su da juna kan haka suka gina ta, to ita ce alaka da abokantaka mai dorewa. Amma dukkan wanda aka gina ta don wani dalili na daban ba taƙawa ba, kuma ya ci karo da taƙawa, to wannan abokantakar iyakacin ta nan duniya, amma ranar tashin kiyama za su zama abokanan adawar juna, suna tsinewa juna yawmal kiyamati yakfuru ba'dukum ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Ranar tashin kiyama sashin ku zai kafirce ma sashin ku, ya tsinewa sashi, sannan makomar ku tazanta wutar jahannama. Allah ya tsare. Wato wannan aya mallan ya lura da fadinta cewa tunda dai abokanan juna dukkan inda suke sashi zai zama abokanan adawa ga sashi a ranar tashin kiyama sai masu takawa. Ashe wannan sai nuna dukkan wanda zai abokance ka ya zanto mutum ne na gari, ya zanto mutum ne mai takawa. Wato kenan fadin ayar ya shafi dukkan wanda zaka baiwa muqami, dukkan wanda zaka nada mas'uliyya, ba wai shi kake so kai wa gata ba, kana so kai wa jama'ar da suke karkashin ikon ka gata ne. Kaga dole ka zaɓo wanda zai wa jama'a aiki da kwazo da himma, wanda ba zai ci amana su ba. Amma idan ka zaɓi mutum dan kai shi kake so kai wa gata, to anan ka ci amanar su ɗaruruwan jama'a ko miliyoyin su, wanda ya kamata su ci moriyar muƙamin da ka bashi don yi musu aiki, don yi musu hidima. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ma ba'atha Allah min nabiyyin wa la takhlafa min khalifa إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وانا حديثي أنكر أشد أبو سعيد الخدري شيد أبو هريرة الله سكال الداء بليس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال manzon Allah ya da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ma ba'atha Allah min nabiyyin, Allah bai taba turo wani annabi ba, wala takhalafa min khalifa, Allah bai taba halifantar da wani halifa da zai baye gurbin wani annabi ba, illa kanat lahu bidanatan, face sai ya kasance yana da abokanan shawara iri biyu, bidanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alayhi. Nau'i na farko na abokanan shawara waɗanda za su rinka horonsa da abu na gari, kuma suna zaburar da shi akan aiki na gari, wa bidanatun ta'muruhu bisharri wa taqudduhu alayhi, da kuma nau'i na biyu na abokanan shawara waɗanda za su rinka horon shi da yin sharri, kuma suna zaburar da shi, suna kwadaitar masa yin sharri. Wal ma'sum man asama Allah, ba tsaralle sai wanda Allah ya tsare shi kawai. To abinda wannan hadisi ke nufi, dukkan wani mai muƙami, dukkan wani sarki ba sarake a fadarsa, dukkan wani hakimi a gundumarsa, ka dukkan wani mai muƙami ko gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma, duk wani shugaban jama'a sai ka samu yana da mashawarta iri biyu. Na farko mashawarta na gari, waɗanda kullum alkhairi suke ƙoƙarin su ɗora shi a kai, in sun ga zai sharri su hana shi. Sannan kuma a gefe ɗaya yana da abokanan shawara ɗin da suke ba na garba, kullum su suke su ɗora shi kan sharri. Sannan in sun ga zai manta sharrin su tunatar da shi, in ya zo kuma za a yi sharrin su karfafe shi har sai sun ga an yi hankalin su zai kwanta. Haka manzon Allah ya nuna babu wani shugaba face irin wannan tattare da shi. To sai manzon Allah ya nuna babu tsararre sai wanda Allah ya tsare shi. Ma'ana ba tsararre kararre daga cikin shugabanni wanda ba zai fada tarkon abokanan shawara ba ta gari ba sai wanda Allah ya tsare shi. Shine kawai zai Allah zai tsare shi daga fadawa cikin tarkon abokanan shawara waɗanda suke bara gurbi, waɗanda suke ba su da kirki, waɗanda kawai maslahar su suke dubawa me za su samu a wajen shugaba, amma ba wai mai jama'a za a yi wa jama'a aiki ko ya za a gyara ingantacciyar hanya ta kiwon lafiyar su, ko hanyar bayar da ilimin ƴaƴan su, ko tabbatar da tsaro a cikin garurrukan su, ko gyara hanyoyi na zirga-zirgar su, ko samar da ruwan sha da sauran ababe na more rayuwa. Ko alama ba wannan ne a gabansu ba, galibi sukan je ne su raba dare tsakaninsu da mai mulki don saboda su bukatunsu na karan kansu, don su ga an zalunciwa ne, don su ga an yi wa wane ba daidai ba, don wata kwantacciyar gaba da ke tsakaninsu da wane su ga sun cutar da shi, sun yi amfani da kusancinsu da mai mulki don a cutar da shi. To kaga nan dole mai mulki ya hattara kenan. Ba duka mutumin da ya zo ce zai ba da shawara ba ne ba, zai zanto cewa shawarar da zai bayar ta karshe. Sannan ba dukkan mutumin da zai bayar da mummunar shawara bane wai zai zo ya ce sharri yake so yi. Zai zo ya ce maka shi alkhairi yake so. Ko da munafikai ba abin da suka ce za su kai inna ma nahnu muslimun. Mu din nan masu son kawo gyara ne. Allah ne kawai ya karefa su a gare ta ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Kariya suke mabarnata ne babu wani gyara da suke son kawo. Dan haka ba wani mai mummunar shawara da ya zo ce wai na zo dan in baka mummunar shawara. Ko na zo don dora ka akan sharri. Ko na zo don dora ka akan abin da bai dace ba. Daɗin baki zai maka da maganganu, kai kuma a nan gurin idan Allah ya maka mawafaka sai ka kwatanta tsakanin abin da yake faɗa da kuma abin da yake shi ne zai iya yiwuwa da sauranku. Kuma a nan gurin dole sai ka yi ƙoƙarin yaƙi tsakaninka da zuciyarka, ka yi ƙoƙarin yaƙi tsakaninka da shaitan. Domin ɗan adam galibi baya son jin alkhairi, ya fi son ya ji sharri. Kuma sai ka faɗa masa alkhairi so dubu bai yadda ba, amma idan aka faɗa masa sharri so ɗaya sai ya yadda. Yanzu idan na zo na ce ai wane yau ya kyautar da rabin dukiyarsa, ka ce kai Allah wannan ba dai haka ba ne ba, ya za a iya kyautar da rabin dukiyarsa? Yanzu in dai ba lokacin safe ba, waye zai iya rabar da duk? Zai iya yiwuwa a samu mai karfin imanin da zai wannan. Amma da na zo na ce ai wane yau ya yi sata, ai wane yau ya yi ɓarna, ko da shi ne limamin Makka, ko da shi ne mai kiran sallah a masallacin Madina, lallai ai dan adam tare yake bai cika goma ba, wannan kamar shedan zai buɗe don ya bani damar in yi tawili in yadda ya yi sharri. A wajen alkhairi na yadda, amma a wajen sharri nan take na yadda. Wanda ya kamata in akasa haka, wato ya zanto sun koyan haka, shi ne abin da zai faru. Abin nufi yayin da aka ce ya yi sharri in nuna ban yadda ba, in na san zahirinsa alkhairi ne, har sai na samu babbar hujja wanda ba zan iya ture ta ba. Idan an ce min kuma ya yi alkhairi kuma in nuna na yadda in kyauta ta, to haka ya kamata in yi tsakanin na da ɗan uwana mummuni wanda yake zahirinsa aikin alkhairi ne. Amma yau mutane galibi ba haka suke ba. Allah ta wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi. Wa an Aisha radiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karbo daga ummuna Aisha Allah shi kare da gare ta, tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza arada Allah bil amir khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakkara wa in zakara a'ana wa in arada bihi ghayra dhalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yadhkurhu wa in zakara lam yu'inhu rawahu abu dawud bi isnadin jayyidin ala shart muslim. An karɓo hadisi daga ummuna Aisha Allah ta kare ta gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza arada Allah bil amir khairan idan Allah yayi nufin alkhairi ga sarki ko shugaba, ja'ala lahu wazira sirkin sai ya sa masa mataimaki na gaskiya. Kalmar wazir kalma ce ta larabci, muka hausantar da ita muka ce wazirin Kano ko wazirin Katsina ko wazirin Daura, amma asalin kalmar wazir din daga al-muwazara ne. Al-muwazara a cikin harshen larabci na nufin al-mu'awana, taimako, agaji. Dan haka idan an ce waziri na gari, ana nufin dukkan wani mataimaki, ba lallai bane ya zanto sunan mukamin shi waziri. Ya iya zantowa waziri ne, ya iya zantowa galadima ne, wato yin abin ya shafi sarki kenan. Ya iya zantowa kwamishina ne, ya iya zantowa darakta ne, ya iya zantowa famtek ne, ya iya zantowa wani kaza ne, in abin ya shafi gwamnati. Mataimaki ne, kowane irin mataimaki, domin dukkan wanda ya rike wani babban mukami a wata ma'aikata yana tallafawa gwamnan jiha ne. Kwamishinoni a jiha dukkaninsu mataimaka ne na gwamna a fakaice. Sannan manyan daraktoci a manya-manyan ma'aikatu na gwamnati inda suke buƙatar manajin darakta, su ma ai mataimaka ne na gwamna, wakilansa ne a wajen a fakaice. To idan Ubangiji Ta'ala ya yi nufin shugaba da alkhairi, sai ya sa masa mataimaki na gari. In ɗaya ne ya zama na gari, in ma biyu ne su zama na gari, in ma sun zama goma, to su zanto zahirinsu alkhairi ya je wa sama da sharri. Bayan hana a samu kuskure tattare da ɗan adam, amma janibin alkhairinsu shi ya fi rinjaye sama da janibin sharrinsu. Duk shugaban da Allah ya so da alkhairi, duk gwamnan da Allah ya so da alkhairi, sai ya zanto ya sa masa ƴan kabinet na gari masu gaskiya, wanda za su iya masa musu in sun gaza ya farka, za su taimake shi in sun gaza ya gaskiya. Bayan da za a yi su koye ya zance a gaban shi ba su faɗa ba, ya zo ya kawo shawara ba ta dace ba su yi shiru, sai sun faɗi gaskiya. In ba ta dace ba a gabansu za su faɗa, amma ba waɗanda a gabansu ba za su yi yadda ya excellence ta kaza kaza kaza, in an tashi kuma a ce kaga wannan abin ba bai dace ba, in sun koma su biyu gefe ɗaya kenan, wannan ba mataimaka na gari ba ne, ba a kowace jiha a kai shi. ba mu taimaka ne na gaba. Manzon Allah dai ya ce, idan arada Allahu bil amir khairan, idan Allah ya nufin alkhairi ga shugaba, ja'ala lahu wazira sidiki, sai ya sa masa mataimaki na gari. In nasiya zakkara, in shugaba ya manta da wani abu na alkhairi sai ya tunatar da shi. Ce ran karɗe an manta ba ya kaza ba, to ya isa sai an manta da abu kaza, ai an manta an yi alkawarin ko da ya yi kaza, ai an taɓa yin bayani a gaban jama'a ya shiga rediyo da talabijin cewa za a yi kaza. Ya kamata ko a ga an yi wannan abin, don ko babu komai dai mutane sun haddace cewa an faɗa za a yi, kuma ga shi lokaci na tafiya ba a yi ba. Wa in zakara a'anaku, in shugaba ya tuno da alkhairin sai ya taimaka masa duk iyakacin ƙarfinsa sai abin ya ci nasara. Wa idza arada bihi ghayra zalik, idan Allah ya yi nufin kishiyan hakan ga shugaba, ja'ala lahu wazira su'in, sai ya sa masa mummunan mataimaki wanda ba nagari ba. In nasiya lam yuzkiru, lam yuzakkirhu, in nasiya lam yuzakkirhu, idan ya manta ba zai sanatar da shi ba, sai ya kyale shi. In shugaba ya manta da alkhairi ba zai sanatar da shi ba, sai ya kyale shi, ya kidaye shi cikin abubuwa na kurakurai da ake yi muna gani, ya lissafa ya aje. Wa in zakara lam yu'inhu, idan shugaba ya tuno da alkhairin kuma ba zai taya shi aikata ba, karshe ma zai kokari ya dakile ayyukan gwamnati din dakkar gwamnatin ta ci nasara. A wannan lokacin da muke ciki ne mawahalci ake samun mutanen da suke cikin gwamnati ba don suna son ta ba, sai kawai don su karya ta, don su tara laifukanta. A wannan lokaci ne ake samun mutumin da kila kullum ana ganin shi da shugaba, kuma baya tare da shugaban a cikin zuciyarsa, a zahiri kawai yake tare da shi, amma baya fatan ya ga shugaban ya ci nasara akan duk abin da ya sa a gaba na wani kyakkyawan kuduri. Kuma amma yana ganin lokaci bai yi ba a ce ya fita yanzu, don idan ya fita yanzu to zai bayar da dama a sa wani wanda za a gyara barnar da wurinsa shi ya haifar da ita. Gare bari sai lokaci ya kure ta yadda in ya fita ma ko an kawo wani ba yadda zai iya. A yanzu ake da irin wannan sharrin a cikin mutane. A nan gurin abu kai kila wani dalili ne daga cikin dalili na gaba tsakanin shi da wannan shugaba, kila wani dalili ne na siyasa, bambanci tsakanin jam'iyya da jam'iyya, kila wani dalili ne na goyon baya tsakanin wani da wani a cikin jam'iyya ɗaya, tunda yanzu babu jam'iyyar ɗaya da suke nan da haɗe. Jam'iyyar da suke da ƙarancin rikici ita ce idan ta rabu gida biyar, to wannan suna da ƙarancin rikici. Amma in ba haka ba, jam'iyyunmu duk sun watse, duk sun lalace gaba ɗaya, da a hargitsa ake a tarwatsa ake. Da haka idan ana jam'iyya ɗaya baya nuna cewa wai ba a adawa, yanzu adawa a cikin jam'iyyar take, ba sai an samu bambancin jam'iyya ba, to kaga wannan ai ba ƙaramin sharri ba ne. To wani akan wannan sai ya manta da cewa wannan aikin da aka ɗora ni akai amana ce ta jama'a. Da haka gani yake idan ya taimaka aikin ya ci nasara, kai tsaye wannan shugaban ne zai samu credit, to shi kuma baya son haka. Ya zai yi dakile abin, ya zai yi sabotajin din abin, ya za a yi duk ya kawo wani nuku-nuku a cikin abin kar abin ya ci nasara. Amma inda zai tuno cewa amanar jama'a yake ci, da lokacin da za a naɗa ka abu, in har ka san za ka iya yi shi kenan sai ka karɓa ka ci gaba da yi, in har ka san ba za ka iya yi ba saboda kai rago ne, saboda wani dalili cikin dalilai, saboda raunin imaninka, wallahi tallahi abin da ya fi maka alkhairi shi ne ka ajiye ka ce ba zan iya yi ba. A nan muka karanta hadisin wani balaraban ƙauye daga cikin mutane, wani kai bakin fata cikin mutanen Madina lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ya nada shi muƙami, sai kuma yaji Annabi na faɗakar da mutane dangane da dukkan wanda aka baiwa wata amana ta jama'a, shugabancin jama'a. Sai mutum ya ɓoye allura ko abin da ya fi allura girma, to za a kawo shi ana yana rataye da wannan abin da ya ɓoye a wuyansa ranar tashin kiyama don a masa fallasa da shi. Sai wannan mutum ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, nauyin da ka ɗora mun shugabancin da ka nufa ne, riƙe kayanka bana su. Ya ce ya za ka ce ba ka su? Ya ce yanzu na dai kana faɗa da bakinka fa cewa dukkan wanda ya ɓoye wani abu sai ya zo da shi ranar tashin kiyama daidai da wanda ya saci dukiyar ganima kafin araba, ya ce bihi yawmul qiyamati hululan, zai zo da shi a rataye a wuyan tsaranin tashin kyawa. Manzo Allah ce kwarai abin nan da na faɗa shi nake ƙara maimaita yanzu, duk wanda muka nada kan wani mukami muka ɗora masa wani nauyi na aiki, to dukkan abin da ya rataye da wuyansa ya kawo shi, komin ƙanƙantarsa komin yawansa. abinda doka da ka'idar aiki ta bashi na albashi ya ci, abinda ko doka da ka'idar aiki bata bashi ba, to idan ya ci haramun dai ina kara daddada maka wannan abanka. Wannan mutumin sauke mukamin ya ce shi ba zai iya to ga wannan shine kwanciyar hankalin dan Adam. Duk abinda ka san ba za ka iya ba sai ka sauke, dan amana ce za ka zo ran tashin kiyama kuma za a tambaye ka akai, kuma ranar da za a tambaye ka baka da wani uzuri za ka bar a gaban Allah. Ba za ka ci ba Ubangiji duniya ce ta lalace, ba za ka ci ba Ubangiji Najeriya corruption ya yi yawa tun daga sama har ƙasa, tun daga fadar shugaban ƙasa har zuwa ga masu ne duk corruption ake, wannan baya zama uzuri a gaban Allah ranar tashin kiyama. Ba za ka ci ba Ubangiji albashina ne baya isa ka, ba za ka ce ba Ubangiji kaza, duk wannan ba zai fice ka ba gaban Allah idan albashinka ba ya sarka hada yake bi mana ko a koyi ka rinka yin nabi rinka yin mata sana'a mana samu jari ka hada kai da matarka mana ta rinka sarrafa wani abu a cikin gida kuna yi tare ana tafiyar da rayuwar a haka, a ci dai a koshi a yi sallah guda biyar a kan kari a yi zikiri a yi halala a salatin annabi a mutu a shiga aljanna, akwai abin da ba wannan ba? To shikenan sai a ce dole sai an ci daɗi ko ta hanyar haramun ne, dole sai an shiga mota ko ba kuɗin shiga ko motar dole sai iri kaza, kuma gida dole sai anguwa iri kaza, sannan ko mutum ya ce larura ce ai abin ya zama larurar rayuwa in ba kaza in riga ma baka samu kyau ba za a buɗe ma kofa ba in ka taho, to amma buɗe ma kofa baka koma mana wace sai ka shiga, dole sai ka shiga duk kuma duk waɗannan uzurruka ne shaitan ke ba mutane, wallahi ba za su zama karɓaɓɓu ba gaban Allah ranar tashin kiyama. Da aka yi babu abin da yake da wahala irin mulki, don ba yadda za a yi mai mulki ya gane mai sauki da gaske. Mutane ba sa motsi yau sai da kuɗi, in ka ba su kuɗi su yabe ka, in ka hana su su zage ka, ta yadda gane suna son ka. Duk wanda kake gani yana kwamfar baki a kanka ka ce da shi to wane kirawo shi, ka ce wane aikin nan da aka ɗora maka yau shekara uku babu abin da muka gaji da cin da sa. Hakikanin gaskiya tun da amanar jama'a ce wannan ba aikin gidana ba ne. Yan aikin gidana ne kamar a ce kai manajan gidana ne ko manajan gona ta kaji, sai an ajiye ka kai ta yi wannan ban ci amanar kowa ba ne na gada ma na buɗa ma don ka ci abinci, amma wannan ba maganar an buɗa maka ba ne ka ci abinci, magana ce ta haƙƙin jama'a, kai kuma ka kasa akwai waɗanda suka cance sai ka taimaka min ka sauka, zan sauke ka kan ranka ya ɓaci ba yau ina kin ka ba ne ba, so nake ka tsira a gaban Allah kar Allah kama ka da laifi gobe kiyama. A kawo wani a zo a naɗa wannan ɗin ya masa hannun ƙofa dan Allah daga rannan zai ƙara ganin wannan kan wannan daga shi, to ya za ka gane wannan kuma ita ce soyayya kenan, dukkan ya ce ba wani soyayya ta gaske, ba wani soyayya ta gaske, shi yasa dan kaje kana musu magana ba sa gane kai kana ƙaunar su, saboda baka iya munafunci ba, ƙauna ta shiga cikin munafunci, sai in ka yi munafunci, sai in ka zuga mutum ka faɗa abin da bai yi ba ka ce ya yi, sai ka kai mutum kamar matsayin wani halifa ko cikin kulafa'ur rashiduna ko kuma kulafa'ur banin Abbas, ka ce mutum ko ya yi kamar sardauna ko shi ne sardaunan zamaninsa ko shi ne mujaddadin wannan karnin, to shi kenan sai mutum ya yi murmushi haiwa ne na cikin masoya, saboda ka yi ƙarya wai ka shiga cikin masoya. Wallahi idan muka tafi haka muka mutu, inda duk duniyar nan za ta kafirce a mutu akan kafirce, Ubangiji ta'ala idan ya jefa mutane wata bai asara ba. Ba kuma wanda zai ce musu dan me dan bayan gina da cikakken iko, kar mutane su ɗauka sun yi wanda za su yi wa Allah kwardini saboda yawan su, yawan mala'iku ya fi su, tun daga ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa zuwa yau babu wani yini da rana ke fitowa cikin sa ba sai mala'iku dubu sun shiga baitul ma'mur a saman duniya ta farko sun yi ɗawafi sun fita gobe wata dubunci jibo wata dubunci daga nan har kiyama ta tsaya. Wai zai iya lissafin wannan adadin in duk ba bil adama ban ka sama laifi ba sun yi zabayi ba? Sannan karka kalli mutane wane ya halaka wane ya halaka, don wane ya halaka kama dole sai ka halaka, so kake kai ka tsira, domin inda a cikin duniya ne aka sa wani ɗaki wa aka cinna wata wuta a ɗaki ga mutane uku a ciki sun kasa fitowa, baka cewa tunda wannan za su tafi bai kamata su tafi su kaɗai bari in bi su, ka bude wando da karfin tsaya ka fada cikin ɗakin nan wuta tana ci ba za ka yi haka, to kuma sai ka zo ka shiga wutar lahira a cikin wannan yanayin, wane ya fada cikin halaka kai ma dole sai ka halaka. Allah ya kawo mana alheri. Babu nahi an tawliyatil imarati wal qada'i wa ghayrihima min al wilayati, babun da yake hani dangane da nada matsayi wal qada'i ko alƙalanci وغيرهما دا وننسو من الولايات daga cikin makamai liman sa'alaha ga dukkan wanda ya roƙa yace yana son a nada shi wanda yazo yace yana son a nada shi commissioner wanda yace ai masa director wanda yace ai masa permanent secretary wanda yace a bashi kaza wanda yace a nada shi alkali kaza shi alkali kawai yake so dukkan mutumin da ya nemi a nada shi wani mukami ko ya nemi a nada shi alkalanci to wannan bai kamata a dora shi ba duk wanda ya roƙa yace ai to shikenan ba za a bashi ba aw harisa alaiha ko mutumin da aka ga ya kwadaitu akan hakan fa arraba biha bai fito fili yace an nada ba amma na cewa ai wuri kaza ina ganin in an samu wanda ya san aiki ai akwai da za a gyara wajen ma'ana shi ya sani kenan kaga aka kai tsena dan riwaye da kuma wanka imamu Nawawi yace ko haka yayi to bai halatta an nada shi mukami ba yanzu kage da irin wannan babin sai da cewa kamar almara ce shi kamar ba dan mu aka yi shi ba عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنكر حديثي لك أبو موسى الأشعري الله شكار الداء قريش يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجلان من بني عمي ناس قوجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قريش نيد وتنصم ذاجيبي من بني عمي دغتكي يا أمبفانا فقال أحد الرجلين سيطايا سيكم متانبي يتي يا رسول الله يا من ذا الله amirna ala ba'dhi ma wallaka Allah dan nada mana mukami mana cikin abinda Allah ya danka a hannunka na nauyin jama'a a ba mu wani dan mukami ko alkalanci ko shugabanci ko hakimci a wani gari mana haka dai daga cikin su yace wa qala al-akhar misl zalik dai ma ya faɗi kwatankwacin abinda dan uwansa ya faɗa fa qala sai manzon Allah ya ce inna wallahi la nuwalli hadha al-amala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna wallahi lalle mu na rantse da Allah la nuwalli hadha al-amala ahadan sa'alaku ba za mu mika wannan mukami ba ga dukkan wanda ya roke shi duk wanda ya tambaya yace a nada shi kaza to ba za mu bashi ba aw ahadan harafa alaihi ko wani mutum da ya nuna fadayinsa da zalamarsa akan mukami mu ba za mu taba nada shi ba ina fata mun fahimta kun ga kuma mun karanta aya babin baya cewa dukkan wanda aka rada shi mukami ba tare da ya roƙa ba to Allah zai taimake shi akai amma dukkan wanda ya sai da yaje ya roƙa ya kama kafa aka rada shi to Allah zai wakilta shi da kansa zai kyale shi da dabarar shi kaga ba zai fita lafiya ba kenan sai yayi zalunci sai yayi abin da ba daidai ba muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta shi da haka nan rubutun baya kwadayin shugabanci har sai in an bashi in an bashi to shikenan wannan wani abu ne daban sai roki Allah ya taimake shi in yana da kyakkyawan zaton zai iya kawo gyara zai iya rage barna ba sharadi bane ba sai ya kawo gyara 100% a zai iya kawo gyara bisa ga zato mai rinjaye zai iya toshe waɗansu kafofi na barna wanda in ba shi bane a wajen kila sai an yi ta lalubowa kafin a samu wanda zai yi irin wannan aikin nashi to a irin wannan yanayin sai mutum ya karɓa amma dukkan mutumin da dama so yake a bashi wannan mukami da yayin amfani da shi wajen zaluntar jama'a to kaga wannan ai ba karamar hasara bace a cikin rayuwar mutum wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuto shi Imam an-Nawawi yace kitabul adabi babul haya'i wa fadlihi wal hasfi 'ala at-takhalluq bihi wato kitabul adab babban littafi da yake magana akan ladabi idan an ce ladabi a larabci ana nufin dukkan wata ɗabi'a da halayya wanda idan mutum ya siffanta da ita za a yabe shi in ko ya wofinta ya warware ta ya kuɓe ta daga jikinsa za a zarge shi da haka a wasu akan ce wane yana da ladabi ana nufin yana da halaye na gari kamar girman mutane kamar jin tausayin na ƙasa kamar ladabin magana ladabin zama da jama'a mutum ne mai haƙuri da ya kana da kawaici da kawar da kai wane yana da mutunci wane yana da ladabi abinda za a kawo wani babuka a nan gurin zai nuna mana ladabba da ɗabi'u da halaye irin wanda ake son musulmi ya siffanta da su a halin zaman tare tsakanin shi da jama'a babi na farko a cikin wannan kitab shine babul haya'i wa fadli babin da yake magana akan kunya da kuma falalar kunya din wal hasfi 'ala at-takalluq bihi da kuma zaburar da mutane dangane da siffantuwa da kunya din. Wato wannan babi na nuna falalar kunya da kuma yadda ya kamata a zaburar da mutane su siffanta da cewa su masu jin kunya ne. Ali bin Umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra ala rajulin min al-ansar. An karɓo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi. Yace wani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shude jikin wani mutum cikin mutanen Madina, ya bi ta wajen wani mutum cikin mutanen Madina, wa huwa ya'izu akahu fil haya, wannan mutumin yana wa'azi wa dan uwansa dangane da kunya. Wato yana cewa kai ka fi jin kunya da yawa, ka rage jin kunya, ka fi jin kunya, shi kuma yana ganin kunya ta yi yawa, da haka yake masa wa'azi kan ya rage. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace, da'ahu fa innal haya'a min al-iman, ita kyale shi ya ci gaba da jin kunyarsa, domin ita kunya tana daga cikin imani. Abin nufi ita kunya bangare ne cikin bangarori na imani, sifa ce daga cikin sifofi na mummunai su zama masu jin kunya. Wala Allah mazaje ko mata, dan takawa na hana mutum saban Allah, haka kuma kunya tana hana mutum saban Allah, shi yasa kunya ta zanto bangare na imani. Akwai lokacin da mutum ya iya yin abu amma baya son tarihi ya haddato masa cewa ya yi kaza, yana ganin zai bar abin kunya a gidansu ko a gidansu abin nan sai ya fasa wannan abin. To kaga ashe kunya tana daga cikin imani, tunda ta kasance tana hana mutum aikata shari'a ko aikata sabo. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Wannan hadisi an karɓo shi daga Imran ibn Husayn, Allah ya kare da a gare shi. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, kunya ba ta kawo komai sai alkhairi. Wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Wa fi riwayati li Muslim, a wata riwaya ta Imam Muslim, al-haya'u khairun kulluhu aw qala al-haya'u kulluhu khair, a wata riwaya haka ya faɗa, kunya alkhairi ce gaba ɗayanta, ko kuma kunya dukkaninta alkhairi ce. An gane ku? Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, an karɓo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba, shi imani yanki 70 da doriya ne ko 60 da doriya ne. Lafazin shu'ba na nufin yanki, wato imani yanki yanki ne, kashi kashi ne, har kashi 70 da doriya ko kuma 60 da doriya. Don lafazin bid'u na nufin doriya, abinda ya dori akan goma. To lafazin dai bid'u shine abinda yake daga 3 zuwa 9, shi ake kira bid'u. 5 na daukar ma'anan bid'u, haka kuma 7 na daukar ma'anan bid'u. Dan haka lokacin da Ubangiji Ta'ala ya saukar da Alif Lam Mim, ghulibatur rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd, cewa an ci nasara akan rumawa, amma su ma bayan nasarar da aka ci akan su za su rama, za su ci nasara akan mutanen fasha, fi bid'i sinin, a cikin waɗansu tsirarin shekaru. Sai Allah ya ce bid'u sinin, sai sayyidina Abubakar suka yi jayayya shi da waɗansu mutanen Makka, cewa lalle tunda Qur'ani ya ce rumawa za su ci nasara akan mutanen fasha, kuma a cikin waɗansu shekaru da ake kira bid'u, wato ababen kidayawa ba masu yawa ba, su kai goma, wasu mutu uku su kai goma ba, to lalle ya yi da gaskiya ne za a ci nasara akan su. Har a lokacin ma ba a haramta ta ci ba, ya ce ni da ku mu sa kaza, ku ku sa kaza, in abin ya faru an ci nasara to ya zama nawa, in ba a ci nasara ɗin ba ko kuma ya zama naku. To da suka tashi lissafi sai suka ce to nan da shekara 6. To da aka yi shekara 6 yaƙi bai faru ba, ballantana Romawa su lallasa mutanen fasha. Sai mutanen Makka suke farin cikin sun kayar da Abubakar ko sun tace shi a cacar da suka yi. Manzo Allah yake cewa ai baka sani ba, da ka sani da bakwai kasa, dan lafazin bid'u in an ƙetare biyar za ka yi bakwai. wato yakan gaskato akan uku, yakan gaskato akan biyar, yakan gaskato akan bakwai, yakan gaskato akan tara, amma ya furin jaye akan bakwai sama da kan biyar ko sama da kan tara. Tunda Allah ce fi bid'i sune, haka ko aka yi ana shiga cikin shekara ta bakwai, sai aka gwamza yaki tsakanin Romawa da mutanen Fasha, sai aka fatattaki mutanen Fasha. To dama kuma tunda Allah ya faɗa mu ne suna jiran abin ya faru, kuma ya ce wa yawma idzin yafrahu almu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-'azizur rahim. A wannan rana mu ne za su yi farin ciki saboda Qur'ani ya faɗa mu kuma ga abin ya faru a cikin kuma shekarun da Qur'ani ya bayani. A takaice dai abin da ake kira duk uku kenan, kun fahimta cewa dai a kidaya abin da zai kai nawa? Bakwai ko uku ko biyar ko bakwai ko tara, ma'ana daga uku zuwa tara, kuma ma'anar ciki banda lissafin daidai, wato banda hudu, banda shida, banda takwas, a'a daga dai uku zuwa tara kuma a lissafin mara. Manzo Allah ya ce al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba, imani yanki 70 da doriya ne ko 60 da doriya. Manzo Allah ya ce 70 da doriya ko 60 da doriya. Fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah, mafi girma mafi farala cikin yankin shine kalimatu la ilaha illa Allah. Wa adnaha, mafi zama karami a cikin yankuna 60 da doriya din, imatatul adha anit tariq, kawar da dukkan mana'a mai cutarwa da kan hanya. Kamar kana tafiya kan kwalba, ka tsaya ka dauke tiran kar wani ya taka ya yanke, ko kaga wani dutse kar wani ya tuntube ya lahanta shi, ko kaga wata kosa kar wani ya taka wato ta cutar da shi, ko ya taka da abin hawansa ta lalata masa tayarsa. Dauke abu mai tutarwa da kan hanya ɗaya ne daga cikin bangalorin imani. Kana tafiya kaga abu, sai ka dage shi, sai ka dauke shi don kar abin ya cutar da mutane. To idan ya zanto dauke abu mai tutarwa, wanda idan an ce daukewa kaga ba kai ka kawo ba, to ina ga wanda shi ne zai kawo kuma ya zo ajiyar mutane ya tafi sa. Kamar yanzu da hujjar mutum na gini, wala na gini, titin da ake bi a jefar ransu, titin da ake bi a jelin gunsu, kawai zai kawo masu mare mari tifa-tifa a zube a wajen, ba tare da an dauke ba akan lokaci, a zubar da yashi a kai, a zubar da blog a kai, komai da a yi ana ganin cewa kawai gadara ce wani na gini, baya jin cewa ya fitar da yan uwansa musu, bai ma dauka cewa wannan din yana daga cikin imani ba, ganin shi imani ya takai ta a masallaci da ko mutum ya yi tasbi mai ladanai, ya rinka ja rabi yana hirarrabi yana ja, yana ganin idan ya haka ya kare imani. Hakikanin gaskiya cutar da yan uwanka musulmi wannan abu ne wanda yake bayar da, ya kamata mu faɗa ka. Ko wanda zai fito da kwatamin gidansa ya watsa akan titi bai sa an kwashe an je an zubar ba, ko wanda zai fito da shara ya zubar akan titi, ko wanda ya zo ya bauli ko ya zubar da karanta akan titi, duk wannan cutarwa ne. Kai ya kamata ka ɗauke in wani ya zubar don ka samu imani, to ne ba ka ɗauke wanda wani ya zubar ba kuma ka kawo su ka tara a kai. To wannan duk waɗansu ababe ne da ya kamata a ce wato ainihin mutane sun fahimce su. Manzo Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al-iman, kunya bangare ne cikin bangarori na imani, muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Muslim suka rubuto. Al-bid'u bi kasr al-ba wa yajuzu fathuha, al-bid'u zaka yi wa ba'un dan kasra ya halatta kuma kai mata fataha kace al-bad'u wa huwa min ath-thalathati ila al-ashara, daga uku ne zuwa goma. Wa shu'ba, idan ko an ce shu'ba, al-qita'atu wal-khasla, ana nufin yanki ko kuma al-khasla sifa daga cikin sifofi. Ka iya fassara shu'ba da cewa yanki cikin yankuna na imani har 60 da doriya ko 70 da doriya, ka iya fassara shi da cewa sifa cikin sufofi, ɗabi'a cikin ɗabi'u na imani. Wal imata, idan an ce al imata a larabci ana nufin al izala, kawar da abu. Wal aza, idan an ce al aza a larabci ana nufin ma yu'dhi, duk abin da zai cutar, ka hajarin kamar dutse ko hoge, wa shaukin da kaya, wa tsinin da tako, wa ramadin da toka, wa kadarin da kazanta, wa nahwi zalika da makamancin haka. In ka ganci ka kautar da shi da kan titi, wannan yana daga cikin bangare cikin bangarorin imani. Wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashaddu haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi, muttafaqun alayhi. Wani hadisi an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya kasance ashaddu haya'an أشد حياء من الأزراء في خدرها ما في صنن جنفية في يد بدروة الأزراء أنا نحن بدروة في خدرها أتكين خيمتها هو أتكين تنتنتها هو أتكين ربتها الخدر داكي نين أكي أسن يغباء توكريشي واتو كما دي داكي كماليا تقوم أمريا كو بدروة أدا لوكسن داكي متى أورام فاري أكن ساتا أتكين وانا داكي أصليتا bayan an yi mata kwalliya ya zanto ba wanda zai fara ganin ta a cikin wannan hali sai mijinta lokacin da ya shiga wajenta to tunda ƴan matan da kuma suna da matsananciyar kunya to lokacin da shi kanshi mijin zai je a karan farko da zai shiga ya ganta a cikin wannan shigar cikin kwalliya ba tare da hijabi ba to takan zanto cikin hali na tsananin jin kunya to sai aka siffanta manzon Allah da cewa kunyarsa ta fi kunyar yarinya mai jin kunya lokacin da miji ya zo mata a daren farko bayan an daura aure. Ina ji misalin yanzu ya faru. To shi ne ma'anar a shadda haya'an min al-azra'i fi khidriha wa kana idza kariha shay'an manzon Allah ya kasance idan ya ki abu baya san shi arafnahu fi wajhihi mukan gane a fuskarsa ba sai yayi magana ba. Kamar ana tattauna kan wani abu idan abinda manzon Allah ya ga abun baya da amfani to sai nuna a fuska wannan zancen baya da amfani sai su habai su yi musu kyale to kaga anan gurin wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba cewa dole sai yayi magana da baki ba sai a cikin akwai abin da bukata ta kama sannan kuma su sahabbai mutane ne wayayyu ba gidadawa ba amma a yanzu wani sai ka daure fuska bai gane ka daure fuska ba bai san me yasa ka fata rai ba ka canja duk da bai san ka canja ba to amma sahabbai sukan kiwaci abokin zaman su in sun ga wani abin da kamar ba a gamsu da shi ba to sai su daga wannan hadisi muttafaqun alayhi qala al ulama imam an-nawawi yace malamai sun ce haqiqatul haya'i haqiqanin kunya idan kana son ka san menene kunya qulukun yab'athu ala tarkil qabih dabi'ati dake tsora dan adam wajen barin mummunan abu wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqil haqqi kuma kunya na hana mutum yayi kasalanci cikin haƙƙin dukkan ma'abucin haƙƙi zai ga ya ba da haƙƙin ma'abucin haƙƙi daidai wa daida wa rawaina an abul qasim al junayd rahimahullah ruwaito magana daga abul qasim shine junayd rahimahullah qala yati al haya'u ru'yatul ala'i abinda ake kira da jin kunya shine ka rinka tsin kayo ni'imomin Allah ayin ni'am ni'imomin Allah akan ka wa ru'yatut taqsiri kuma ka rinka tsin kayo sakacinka wajen godiya game da wannan ni'imomin fa yatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an sai wani abu ya haifu a tsakankanin waɗannan ababe guda biyu shi wannan abin da zai haifu shine ake kira da suna kunya kallon ni'imomin Allah a kanka kallon ragwancinka da kasawar bayar da gudunmawa wato godiya game da ni'imomin to idan kai waɗannan ababen guda biyu to wannan ke haifar da abin da ake kira kunya wato mutum ya zo mai jin kunya amma dai abin da dai hakikanin kunya ita ce abin da shi Imam an-Nawawi ya faɗa cewa sauran malamai sun faɗa wannan magana ta Junayd ta yi kama da magana ta sufaye haka suke fassara abu da ma'ana ta nesa ka kasa in kayowa da wuri babu hibzi sirri babun da yake magana akan rufin asiri ko kuma tsare asirin mutum idan mutum ya sirranta maka zance ka tsare kar ka faɗa wa wani wannan yana daga cikin ɗabi'u na musulunci mace ta rike asirin mijinta miji ya rike asirin matarsa aboki ya rike asirin abokinsa makwabci ya rike asirin makwabcinsa kowa ya rike asirin kowa to kuma kakan gane cewa wani zancen nan da ya faɗa min ko abin da na fahimta tattare da shi asiri ne baya so a faɗa ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku hanya ta farko ya faɗa maka ƙalla kar ka ba wani labari to wannan fa ya ɗora ma da mu duk lokacin da na baka labarin da na ce kar ka ba wani labari na fa ɗora ma da mu wani asiri da ya shafi ni na ce kar ka ba wani labari wani abin da ya shafi gidana ya shafi iyalina ya shafi kasuwancina ya shafi harkar makarantata ya shafi ƴaƴana ya shafi iyayena gidanmu family dina na ce karka ba wani labari to mutum ya baka babbar amana wajibi ne ka fari hanya ta biyu da zaka gane baya so a sani ka fahimta daga cikin ɗabi'arsa mutum ne wanda in ka ga ya faɗi magana to yakan faɗaita ne a wajen wanda ya san ba zai faɗa dalili kuna zaune kamar kuku goma, kuma dukkaninku abokanan juna ne ko ƴan uwan juna ne, amma bai ba da labarin ba sai da kowa ta yi sai ce yauwa dama wani ko ina so in faɗa maka magana. Kaga ai ba sai ya ce karka ba wani labari ba, domin tun da har sai da ya bari aka bari sannan ya faɗa ma ya nuna baya son kowa ya sani. To anan gurin wajibi ne ka tsare masa. Hanya ta uku, ya zo yana baka labarin ga gaina waiwaiwaiwai, wallahi abin dai kaza da kaza da kaza, wani zo salamu alaikum sai walaikum salam yau san dai dan dai yayi shiru sai da ya wuce ya dora. Kaga wannan ko bai faɗa ko bai ce karka ba wani labari ba, a fa kai sai ya nuna maka cewa me ba na so ka ba wani labari. To wannan dole dai ka tsare masa sirrinsa, abokinka ne, uwanka ne, makwabcinka ne, matarka ce, ko ma waye naka, ko mutum mai mutunci shi ne wanda ke tsarewa mutane sirrinsu. Za mu ga hadisi cikin haka. Farko malam ya buɗe da aya yace qala Allahu ta'ala wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ubangiji ta'ala ce ku cika alkawali, lallai alkawali abin tabbaya ne gobe kiyama. Abinda Imam An-Nawawi yake so ya ce, na daga cikin cika alkawali tsare sirri idan an baka, domin idan ka yayata sirri na ko sirrinsa ko sirrinta, to wannan ya nuna kai baka da kiyaye alkawali, ka saba alkawali kenan. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. An karbo daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, yace manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya ce inna min asharri an-nasi inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah الرجل يفضي الى المرأة وتفضي اليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. وتو ما في شر متاني متي ارانا تاشي قيامة الرجل يفضي الى المرأة متي يجي ساتد متي. وتو
كنت اوجد عليه مني على عثمان سينا فتن هاو انشرن ديبو سمدا wato nuna rufe sha'awa da Usmani, da Usmani yana shi ba zai aure ba ba ji daɗi ba, amma shi Abubakar yanzu shi ne da ya ma sai ba na haushi sama da abin da Usmani. Wannan Umar ke faɗin wannan magana. Bala dukkan layaliya na zauna waɗansu kwanaki shuru, sun maka taba ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan sai manzon Allah ya neman auren haka. فان كحتها اياه سنا اورا مسا فلقيني ابو بكر بعد ان اورا ولي ابو بكر يزو يجا مدني فقال يتي لعلك وجدت علي حين عرفت علي حظا من يوا كاي كشي دني لوكن دا كاي مغانا حظا فلم ارجع اليك شيئا نيكو بنتي دا كاي كومي با. قال عمر قلت سي عمر يتي سي نتي نعم ابو بكر نعم انت غسكاني نغا حوشا
كاي الله بن مدا كنت
ان يزك ها لا لا كنت قال ابو بكر يا ابو بكر الشيخ فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرفت علي فابن بي انا ان باك انت cikin abin da ka jiro ne ka jiro da shi na auren hafsa illa anni kuntu alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kar zakar sai dan ni na samu cikakkiyar matsalar manzon Allah ya ambace ta. Falam aqul li ukhsiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, babu yanda za a yi in fallasa sirrin annabi ko walau taraka rasulullahi, inda manzon Allah ya kyale ta ya fasa auren ta bai aure ta ba, qabitu da ni zan zo in karbe ta in aure ta, amma a lokacin ba daidai bane maka in ce maka bana so, ba daidai bane in ce maka ai manzon Allah ya ambace ta, inda manzon Allah bai zo shi ya faɗa maka ba kai da abin ta ba, dan me ni zan zo in wuce in zo in faɗa maka ko bai aiko ni ba. Dan Allah ka ji daga jin zaman ka, wato wannan ya nuna idan kai wata ruwanka wani abu bai dace ba, kuma ta ga alamar ransa din ya baci, yana da kyau ka kira shi kai masa sharhi da bayani cewa abin da ya saka ka zaya faru kaza da kaza ne kai haƙuri, na san ranka ya baci lokacin da ka za ta faru, kai kuma ɗayan ka ɗin ya baci kai kwarai da kai na ba ta faɗi da kai to amma kaza da kaza da kaza shi ke rama da kaza da kaza. Ya halitta ka ce da mutum ya zo a wuri yarka, ya halitta ka faɗa masa, sai dai kowane zamani da kowane dare da kowane yanayi kika lura da mutanen ne. Idan ka yi tattalin tsuwar mutum da imanin da addininsa mutum bai nagari farko ba zai je ya yi ta ba aiwa da ya ce zuwa auriya duk inda ya je ba da lafiya zai ce ya daɗi aiwa da ya ce duk inda ya je ya tsarki ko ya tsarki ko ya tsarki aiwa da ya ce auriya sa wannan rikin mutum ce wannan ba daidai ba ne gaskiya ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba in wani ya ce ka auriya ai mutum ta kai mutum ta kai kuma a nan kai da za ka ce wani zuwa auriya ka. Ya kamata ta ga cewa akwai kafa'a tsakanin wannan da wani kafa'a ce da dacewa da suna a nan dacewa da suna ta fuskar addini da halayya kana ganin wani mai addini ne kullum a masallaci to kuma karka din haka take kullum mai addini ke tana sallah ba ta wasa ba ta warki karki bawan Allah na gari dan kawai kai kana son karka samu miji na gari shi ko baka yi masa fatan ya samu mata ta gari ba ka je ka kawo karka wata mata ce ba ta tarbiya sai ta wahalar da shi kaga a nan gurin idan kai haka baka kyauta masa ba baka kyauta masa ba in ko haka ne kai bayani to amma ka san aure sai da to ka san dai a ce maka dai a fada kanta ita mun na mu tsare amma dai a ci gaba wajen karantarwa ko ba ka ba sai in sai masa da ko idan yake bai koyi ba da zai karba shi ai ne ta ba na dinga mun amana ake so ai da mutane zama amana ake san ai da mutane da aka samu wannan kafa'a dacewa da juna ta fuskar tafiya da halayyar shi ke shi kuma duk wanda aka ce wani zo ka aura ba fa tarbi bane dan ka ce zo ka aura kuma kina aura ta iya aure ta iya wani dalili ya zo in ka sa aure ka dan shi aure ana gina shi a kan soyayya ita kuma soyayya ba a kai ta a kasuwa akan haɗu a ji ana son juna a karan fari kila sai a zo ta mai mutu akan haɗu ko su dubu za a ga kuma ba za su juna ba kaga babu yadda za a gina aure ba kan wani ba kan su da haka dai nan kuma kallon wannan bangaren wannan hadisi bukhari rawato shi kaulahu ta'ayyamat da yake ita hamsa ta'ayyamat me yake nufi sarat bila zawjin ta zama ba ta da miji shine ta'ayyamat da haka matar da ba ta da miji ake kiranta al-ayyimu haka ma namijin da ba ya da mace akan ce masa al-ayyimu jankinsa al'ayama wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim ko auren da marasa auren cikin ku sune al'ayama samari da ba su da aure ko ƴan matan da ba su da aure ko zawarawan da ba su da aure ko gwaran da ba su da aure al'ayama minkum wassalihin min ibadikum wa ima'ikum ta'ayyamat ma'ana sarat bila zawjin kenan وكان زوجها توفي رضي الله عنه مدتك ومتوائي وجدت لفظا وجدت نزل قدرت معنا كايت الشيء وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة فأقبل فاطمة تمشي ما تطفئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الكذب من عائشة الله قال بأغريتها tace kunna azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam indaku matan annabi sun kasance a wurin sa wani lokaci lam yuzadir minhunna wahidatan babu daya da tabar wajen lam yuzadir minhunna wahidatan ba daya da tabar wajen fa aqbala fatimatu tamshi sai kawai da fatima ta shigo cikin gida tana tafiya ma tuqtu ummi ta hamin mishe da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafiya ta ba ta taba kuskurewa irin tafiya sannan ba ko da take daya in kaga fata na fara tafiya kawai zaka ce annabi na tafiya dan ban ta kawai ita mace ce shi na miji wato mu kaiwa mu kawo ran kama ke wato ka duba Aisha ce take rawaito wannan hadisin take magana akan fata ina ba san shi a cewa ba ga mace bi tsakanin da in gidan annabi da matarsa hadisin sun ban gane wannan falamma ra'aha rahaba biha yayin da annabi ya ganta sai ya maraba da zuwanta annabi na tausayi kenan kuma wanda ya zo shi ake wa maraba a yanzu ko kai da magidanci ƙarfa ta shigo a wanda sun nuna zuwa yanzu daga yana ha sai da wa mai shi kuka fito haka dai ta ji ana maraba da ita da sauransu ta zo gida kenan an fahimta ko wa qala marhaban bi ibnati yace marhaban da ƴata ثم أجرتها أن يزيده أو أن يشماله كان يظهر لديك أداما تطوع أبو الزنفة زوه زورا زوه زورا لذي تعلم أن تطوع أبو الزنفة أيها لذلك أتنا مجرد أن تطوع لكي أبو الزنفة
ma'ana ko kuna gidan miji ko ta haye ba mace tana son miji baban ta tana ba ka zo zauna wannan rama ce din kai ne to sai ne sai dai yake al'adar mu lokacin kimin saba da haka sai ga ana nesa da sai tana da kai ne daga kana ganin mu idan ka tare kan zo ka zo da bakin kofa ba wai ya dake ina ko da lafiya lo lafiya ba ku yawa ba 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 wani balar da kawai ya gama za Allah ya sambata yaro sai ke cewa wallahi ko daga ya zuwa ba sai da taba sambata maza Allah sai ya ji idan an cika rahama a cikin zuciyarka ya zan yi da kai idan an zare rahama a cikin zuciyarka kana ta goma ko so sai ka taba sambata sai ba ka dai kin din ga kuma kun da maka hawo ko kan gojin sa yanzu san yi cewa ba kan sai abin da kanka ba taba yin wannan ba ya zan yi da kai idan an cika rahama a zuciyarka maza Allah ya zauna da ita a daman ka ko hakunta sun matara sannan sai faɗa mata wata magana sirri wannan shine maganar Imamul Nawawi ne sai manzo Allah ya faɗa mata ita kadai bai faɗa sauran mata ba duk sunan ba amma sai ya faɗa mata wata magana sirri kaga ba ya san sauran su ke ba to daga nan me ya faru fa bakatu ka an shadida sai ta kuka kuka mai tsanani fa lamma ra'a jaza'aha yayin da ya firgitinta ta firgita matuƙa ta damu sarra hattaniyata sai sake sarranta mata wani zance karo na biyu fa dahikat kuma sai aka tafi da dariya fa qultu laha aija ta ce sai nace da wato Fatima khatta Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min bayni nisa'ihi bistirari thumma anti tabqina sai ce manzo Allah ya kebance ki da wani zance ke kadai kowa san ta ba fadawa ba sannan kuma ke zo kina kuka Aisha ta ce lalle abin girman mamaki ya in nake aka yi wannan kawai a keban sai nake kai ma ai wannan ba duniya ta tada ba wannan ba yi wannan kuka ba sanan ma qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Aisha ta ce yayin da annabi ya tashi ta kaltuha sai nake da kafa ko me yake da ke ne da sunan ta muke magana ta farko da ke me yake da ke ma qala laki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam me annabi yake da ke kana sai kace ma kuntu ukshi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sirran da kai ba dan taba san sallata sirran annabi sallallahu alaihi wa sallam take cewa ba dan ya tabbata ba sanan ma turki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya cika Allah ya karbi rayuwarsa kuntu aisha take sai nace azamtu alayki bi mali alayki bil hajj ina miki rantsuwa sannan ina tunatar miki abin da nake da shi a kanki na hajji a matsayina na matar babai matar uba kuma aiwa lama haddatti ne ma kala laki rasulullahi sai kin faɗa min abin da manzon Allah ya faɗa min Aisha ke da yanta samuwa fato wasu an yi abin da ke kanu har ma annabi ya bar duniya amma Aisha tana sanar da wannan tana san ta sani idan wata ibada ce aka faɗa mata mai romo ya za ta yi ta yi in wani aiki da kai ne ita ma ya za ta yi ta yi fa kana sai ta ce amma al'ana fa na fasi yanzu kam sai ya faɗa ba wani batun sallar sirri muna miya da gabar duniya amma ina sarra ne fil marrati al-ula amma lokacin da ya sarranta mun zance a karan fari ba akbara ne ya bani labari ne cewa anna jibril kana yu'aribuhu al-qur'ana fi kulli sanatin marra malaika jibril yakan zo ya karance masa al-qur'ani a kowace shekara so daya aw marrataini ko so biyu wa annahu arabahu al-ana marrataini a yanzu ga ya karance masa shi so biyu a karan fari wa inni la uran ajala illa qad iktaraba dan tsammanin ajali na fata yana dabbali tunda har malaika jibril yazo aka sauka biyu cikin wannan wannan ajali to ina ganin ajali na fata abin da manzo Allah ya faɗa wa Fatima fattakillaha wasbi idan ta Allah ta kasance ki tsoron Allah ki hakuri karki zaki karki kuka irin na jahiliya dan baban ki ya cika fa innahu ni'mat salaku ana laki ni zan zage miki madalla da magabaci ni a gare ki idan ga ki zuwa alkhairi ne a gare ki ba sharri ba ce manzo Allah ne Allah Fatima kan wannan sarki kalat tati فبكيت بكاء الذي رايت تيكي غناي wannan kukan da ke ganayi tana cewa zan rabu da shi zan rabu da mahaifi na wannan shi sallan kuka falamma ra'a jaza'i yayin da ya ga lazani da furgitin da nake da take sarra nisaniyata sai kuma yayin mun sirran ta mun zance karo na biyu fa kale ta ya Fatima to yake Fatima ama tarbaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin shin baya so ba ki yadda ba ki kasance shugabar matan mummune gaba daya an sayyidata nisa'i hadhihi al-umma ko ki zama shugabar matan wannan al-umma idan aka baki wannan labarin cewa ke ki shugabar matan wannan al-umma ta manzon Allah gaba daya haka zai fara ta zaki dadi kace fa ta ki to da ki annabi ra'ayi to da kula da kamar wannan shine dai wannan dalilin da ke da nayi dariya wannan hadisi da mutafakun alaihi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi wa hada lafzu muslim wannan kuwa lafazin na imam muslim ne hadisin karfi a wannan babi wa an sabit an anas radiyallahu anhu kana ata alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana al'abu ma'al gilman an karbo daga sabit shi kuma daga anas dan malik an zai manzon Allah ya zo mun ya same ni ina wasa da yara dan anas yana cikin yaran sahabbai cikin sahabban manzon Allah yana cikin yara matasa sallama alaina sai manzon Allah ya mara sallama wannan ke nuna tawadun annabi yara kanana ma in ya ga kana wasa zai ce sai assalamu alaikum sai ya mutsa sallama sallallahu alaihi wasallam fa ba'athani fi hajatin sai ya aike ni wata bukata fa abqatu ala ummi wannan yasa nayi latti ban zo wajen mahaifiyata ba da wuri ta dauka ina wajen wasa tuno farko ban zo ba tun cewa annabi ya aike ni ba falamma jiitu yayin da nazo qalat sai ta ce da ni ma habataka me ya tsare ka baka dawo da wuri ba fa kuntu sai nake ba'atha ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hajatin ai manzo Allah ya aike ni da wata bukata qalat tinti ma hajatuhu wata bukata sai aike ka kuntu sai nake innaha sirri sai baba sirri ne aike ina yaro ba sai baba sirri ne aike sirri ne qalat tinti لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ينكو هكا ليتو كركا بيو كوا نابار سر النبي ولكي أولو الخير أي قال أنا ريتي والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت يتي والله دانا تأبوي ونوان نابار سر دانا قطع مكك يا ثابت أما من تأبوك على هذا كيف إنه ولا قطع مكك ماذا لا أكيد وتبك هذا wannan hadisi da wani muslim imam al-bukhari muslim ya rawaito shi wa al-bukhari ba a babu fakaran wani kafi na hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi amma a takaice kuma wannan da dubba mana idan da zamu sufanta da su mu tsora su tsakanin mu da iyalin mu a gida dan mutum ne ba sai idan yaje ya dan yi kokarin ko ta tsora yayin da yake kafa wannan ke da ya'a na kafa sun kai kala biyar gida sun fara gida primary kin tsora su akan wannan kurbar da gola da kai nan nan da kare a kai da yanzu zai tsara da yake mana illa yau a rayuwar mutum ya sa babu sirri a rayuwar mutum ya sa babu sirri addini babu sirri a bakarar a babu komai za su iya cikin sirri amma babu sirri babu dalili babu da sirri yanzu dan Allah mana da riyadu salihin ya kamata ake babu da sirri ka dai waɗannan hadisai da cikin riyadu salihin wannan shine illar da ke cikin ake karantar da mutane hadisin manzon Allah ayya kuma da ake kowanne sallah kuma ana karantar da hadisi musamman littafin riyadu salihin ya kamata ake a kowanne zaure da za a samu kusur to kuma bara sai karfe mun da tun da kai ka kai da kai da tsalin ko waye bude yi ai ba karin alƙari bane ko wannan da hawa tare da zamanin Allahka wato ba karin alƙari bane Allah ya kula da mu 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 Allah ya kada ka mutu ne a cikin asali da kake Allah ta mutu Allah ta mutu kuma kullum da bai ya anta kan boye ba ko ba da tafiya ne ko gida ban ba da zan sunan masu lafiya da kaduna ma ka taka su ne da ku kana da gido da na ga kana da gido ne da kaduna ya da zan ku da kaduna kare da ku da wadanda in mutuna ne alwalan mazari ba dan kai na san kira cewa ba zan zo gida kan kai to a daidai ne kake cikin wannan kasuwa na zai yi karatun ba amma da Allah ya kai maka asiri ko da kake a cikin haka ko da kake da barka Allah Allahu Akbar Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi din wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wato a gaskiya na fito yau don saboda satin da wuce bai karatu ba amma in ba haka ba ina da ilimin da ba zai iya fitowa ba saboda shi to amma kuma tun da ban tunar cewa ba zan zo ba na ga ya dace ko yaya dai yanzu da babu gaba ɗaya gara babu daɗi amma duk kai na da rubutun da ba zai iya yin tafsiri ba sai bai hakuri na tabbatar zuwa na ma zai sabu insha Allah saboda haka zan iya yin magana ta minti 40 zuwa da 5 don shi da lokacin da yayi muka minti 45 ko saka babu muktarin isha'i ya shigo to sai mu kira sallah to kuma sai mu karata ko minti goma sai mu yi sallah dan saboda sunnar da ke tsakanin ayi kiran sallah dan barbo ina fata mu fahimta ta kai da ko wanda yake da tambaya da zai yi musamman wanda yake da alaka da tafsiri ko wani abin na daban to sai mu amma dai ku yi hakuri wanda shi ne abin da ya faru وعليكم السلام وين يا رجوتو وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقبولا wannan ayoyi guda biyu ma'anarsu ba za ta cika ba sai ka haɗa da abin sai in ka ƙara gaba sun maradar na lagmin karnata a laifin wa amdar na kun bi amuwar da mabani da wajen an na kun hattara na fira in ahsantum li anfusikum wa in atatum falaha fa iza ja'a wadul akhir fil yasu'u wujuhakum wa li yadkhulu al masjid kama da kanuhu awwala marratin wa li yufajjiru ma alaw tadbira ata rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna وذلنا جهنم للكافرين حصيرا ان كنت هذا مفسر وانا انتوا عايزين مسلمه التفسيري وانا سيدي كنت يلا الرب دم مع نفسه لا تكتب الشيكه حتى لو انت مكاني ده السلام عليكم السلام انا جدا اكل بهاري ايه idan yawa masu tsayari zai kafara ɗaya da cikin hajjoyin da Allah ya bayyana cikin surutu ƙarshen lallafa ya yi ruwa abinda ake kira zihari mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa yana nufin haramta ta wato tunan zihari ya kunshi ababe guda nawa biyu abu na farko kwatanta matarka da mahaifiyarka wannan lafazi ne mutum ya ce da matarsa anti alayya ka zahari ummi ke din kamar gadon bayan mahaifiyata kike wannan lafazi ne ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa abu na biyu shi ne mai niyya mai daidai manufar sanafadin wannan kalma ya zanto ya faɗi hakan yana nufin haramta matarsa a kansa mutanen jahiliya sukan yi wa matansu haka idan matansu sun yi musu laifi sai mutum ya ce da matarsa ke da mahaifiyata duk ɗaya yana nufin yadda haramun ne in kusaci mahaifiyata da nufin sha'awa to haka na haramta ki a kaina ba zan kusance ki ba da nufin sha'awa kun ga kina anan hakikatin zihar shine waɗannan ababen guda biyu lafazi tare da niyya lafazi kaɗai baya zama zihari niyya ta zuci kaɗai ba tare da ka bayyana ba kuma hukuncin zahari ba zai kallafa kanka ba dole sai an haɗa waɗannan guda biyu lafazi tare da niyya a ce anan da mutum zai kwatanta matarsa da mahaifiyarsa baya nufin haramta matarsa a kansa yayi zahari kamar ya ce ke kamar mahaifiyata kike yana nufin wajen halitta yadda ke farace mahaifiyata ma farace yadda ke baka ce mahaifiyata ma baka ce ko yana nufin wajen ɗabi'a yadda ke mai haƙuri ce haka mahaifiyata ma mai haƙuri ce yadda ke mai kyauta ce haka mahaifiyata ma mai kyauta ce wato ya kwatanta ta ko dai da wata tufa cikin sufofi na halitta ko da wani hali cikin halaye na ɗabi'a to a nan idan mutum ya yi haka ba a cewa ya yi zihari amma da zai ce ke kamar mahaifiyata kike a zuciyarsa yana nufin haramci to nan ne kalmar zihari ta tabbata wannan shi ne zance mafi inganci duk da sanda ba wannan ba mai rauni ne ba ya da ƙarfi ta fuskar shari'ar musulunci ina ba za mu fahimta sannan zihari ba kike bane ba sai dai ba ta halatta kuma lokacin mutum ya kusanci matarsa har sai ya yi kafara da Allah ya mata والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون به والله ما تعملون كبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم متى كنا فرقوا نكفاره كنا متزيئين تبيوا kafin ya ce zai ci gaba da saduwa da matarsa in ya kasa yantar da baiwa to sai ya azumi na wata biyu a jere in ya kasa yin azumin wata biyu a jere ba zai iya ba saboda wani dalili na rashin lafiya ko na tsufa to sai ya ciyar da miskini 60 waɗannan ababai haka ake yin su a jere sai in ba baiwa ta zai yantar sannan sai ya je zuwa gaba azumi sai in ya kasa yin azumi sannan zai je zuwa ga ciyar da miskini idan ko mutum kai tsaye bayan zai iya yin azumi sai zo ya ciyar da miskini kafaratu kai kafaratu kai wajen tunda Allah ya ce in ba zai iya ba don haka jerin ayar yuna fata hariru raka mutum min qabli an yatamassa an gane ku wannan shine hakikalin kafara da ake yi ta zihari yantar da baiwa sannan azumin wata biyu sannan ce da miskini sannan haka suke ala tartib to idan mutum yayi wannan shikenan sai kuma roki Allah ya gafarta masa bisa ga waccan magana da yayi mummuna da mummunar kalma ce ko wani irin bacin rai ne ya zo maka kai ka san dai mata ba za ta zo mahaifiya mahaifiya ba za ta zo mata dan me za ka yi haka shi yasa sai sun zo ba dabi'a ce ta musulmi ba dabi'a ce ta mutanen jahiliya amma har aka shiga musulunci kuma ana yin ta sai Allah ya kawo hanyar horo don a daina ta kun ga ba abu ne mai kyau musulmi na gari bai kamata da ma yi wannan abin ya tarso a cikin zuciyarsa ba duk irin yadda rai ya bace shi da miskinin sun abin da zai ishe su abinci a yi ne abin da zai ishe su abinci a yi ne idan ka bai kowa mudannabi na shinkafa ya yi mudannabi da ta yi guda wannan yana tambaya dangane da hadisin Ummu da Aisha lokacin da Annabi ya shiga wajenta a wurin da akwai wani mutum sai ce waye wannan sai ce ati min ar-rada'a dan uwana ne ta hanyar shayarwa sai manzo Allah ce a'a ku bintika yan uwan ku dai sosai domin hakikanin shayarwa min al-mada'a shayarwa ba ta tabbatar da haramci sai in lokacin da aka shayar da mutum ba ya da abinci sai nono kaga kenan a shekara biyan farko na zangar rayuwarsa to su ne waɗannan ita ce shayarwa da take tabbatar da haramci abin nufi idan mace ta shayar da yaro nono a daidai lokacin da baya da abinci sai nono din to wannan yaron ya zama kamar ɗanta da ta haifa inda zai girma ba ta halatta ta aure shi don ɗanta ne sannan ƴaƴanta da ta haifa da waɗanda za ta haifa sun zama yayye ko kalle a gare shi ba shi halatta ya aure su ina ba ta kuma yin da sannan ƴaƴan mijinta wanda shi ne mijinta da ya sa har ta samu nonon da ta shayar da yaron dan ai sai namiji ya kusanci mace har ta yi juna biyu har ta haihu sannan nonon ta yi kawo ruwa ko to waye ya tsiri aka samu wannan ruwan a jikin mamanta wancan mijin to ƴaƴan wancan mijin ko ba ita ba ta ta haifa ba daidai suke da yake ko kanne ga wannan yaron da ya sha nonon wannan matar wannan daidai da cikin ra'ayoyi da kuka hawa kenan kuma yana da ƙarfi matuƙa sosai sosai da haka kenan shayarwa tana tabbatar da haramta aure tsakanin wanda ya sha da wanda ta shayar da shi sannan kuma tsakanin su da ƴaƴanta nan sun zama kanne ko yayi a gare ka ko ba dai ba dangantaka ta jini amma haramci kuma ya tabbata ta fuskar aure sannan ba cin gadon juna amma kuma gashi haramci ya tabbata ta fuskar aure to ita irin wannan shayarwa shi ne manzala ta minal maja'a sai a lokacin da aka shayar da yaron dama abincin sa shi ne nono in ya ji yunwa ba abin ba to za a ba shi ba nonon za a ba shi to sannan kuma sai ya sha nonon so biyar zuwa sama idan abin bai kai biyar ba to baya zama haramci ya tabbata tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da wannan hukunci kuma Ummu Aisha ta faɗa ta ce da tan a farkon musulunci ya kasance ashru rabaatun yuharrimna shayarwa goma ce take tabbatar da haramci sai aka shafe daga goma suka dawo biyar, shayarwa biyar ce yanzu suke tabbatar da haramsu. Abinda ake nufi da shayarwa biyar, yaron ya kama nono ya sha da kansa ya take ba tare da an kwace ba, to shayarwa ɗaya kenan. Idan aka sake ba shi ko ya kama da kansa ya sha ya take ba tare da an kwace ba, shayarwa ta biyu kenan. Idan an yi haka har sau biyar, to haramci ya tabbata. Amma in shayarwa ɗaya ce ko biyu ko uku ko huɗu kaɗai, to haramci bai tabbata ba. Ba haka da haka ake tabbatar da ar-rada'a min alawa zani fa'ala, ma'ana al-marratu min ar-rada'a, so dai dai haso biyar, daya biyu uku hudu biyar. Inda a ce yaron zai kama mama yana sha, kafin ya saki da kai sai aka furge, sai kuma ya sake kamawa, to wannan wanda ya kama ne yanzu sukan nabi, sukan nada ne, so dai kenan sunan shi. Ga ka'ida sai in ya saki dan kansa, kawai in ya saki din nan dan ya huta, a'a wani abu tsoro ne zai gidan da sai haka ya saki, sunan shi dai ya yi daya. Da haka da haka za a kira biyar. Ina wani goma ita. Wa alaikum salam. Wannan yake faɗin Allah da Allah wa babu rahmanin da zai yi suna anar arzu kauna, bai da zaɓa ba mun zai yi na zaɓo salama zuwa aya ta 70. Dan zai yi wannan zuwa aya ta 70. Sai mun tafsiri gaba ɗaya. Da yanzu ita wannan ta 63 ce, aka yi zuwa ta 70. Na haka gaba ɗaya wannan su kofin mu manajin kitu za a fassara maka shi yanzu. Sannan kwanan na ina jin yau kwana tara kenan ko nawa makamancin haka, na fassara ta har zuwa ta 70 a wani gari can kan hanyar fafara wuce kore. An bai ce wani wa'azi ko lakka daga tare ranar Lahadi wancan da dauke ba wannan ba. Kaga idan Allah ya sa masu kasa sun dauka ta fara da shi kenan gaba ɗaya, sai ka je ka nemi kasa. Na yi masa tafsiri mai faɗin gaske tunda na yi magana ta wajen awa ɗaya da rabi akan su waɗannan ayoyin ko sama da haka. Kaga idan ka samu wancan ya wadatar da shi. Wani na cewa zaffati imra'atin, ba zai sai da ce zaffati imra'atin ila rajulin min al-ansar, ina nufin matsalan da kai. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ما كان معكم لهم فإن الأنصار يجيبكم لهم زفة امرأة وتعالك وتأمريا زوا ونمتن شكم تانم مدينة دي أولي أكرك ما تستجدع هل أنت جاء كي تسلو وزا الله صلى الله عليه وسلم يكن تسلو ونسوك دي كي أمريا إكي تواباه ونتم واساد أكي دن توكي وكي كيوا أياك ما تعدن فتوان أبو دن توكي وكي كيوا da wani mutanen madina, mutane ne masu san Allah wani abu da zai dauke kewa, suna son kakaci, suna son wasa. Wannan ɗaya daga cikin hadisin da ake kafa hujja da shi dangane da halaccin mata su yi waka idan sun tashi kai amarya, za a iya yin kiɗa su yi waka a tsakanin su babu ɗa namiji, sannan ba fifi za su yi ba, ko dai a gidan amarya kafin ta kota gidan iyayenta kenan, ko kuma bayan an kai ta tangulan, zai tangulan su yi kiɗa su yi rawansu, babu wanda ya hana su wannan. Amma ba tare da namiji ba, idan namiji ya yi to shi ya yi koyi da mace, ya yi haramun iri biyu. Na farko dai shi ba a halatta masa kiɗa da waka ba, kuma ga shi ya yi. Na biyu kuma ya yi kamance shi ne da mata, tunda mata ne aka halattawa. Ina mata mun fahimta, wannan shi ne illar da ke cikin kaɗe-kaɗe da wake-wake. Allah tsare mu. Malaikatu musulam. قالوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولا من الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منه. آية تنا مغنى ني تنا نونا زلقية كم متى من السكية يأتي في كذلك دتون جوانا لعباري كافان سسمى كامة فكرتي هذا كتا كان الجماعة كافان سدوما فهمت فكرتي هذا كتا. To a cikin yaɗa labari a tsakankanin jama'a kafin mutum ya san makamarsa, akwai sanya mutane su rikice akan abin da girmansa bai kai su rikice ba, su tsorata su firgita akan abin da girmansa bai kai tsoro irin wannan ya kama su ba, to sai wannan ya haifar da barna a tsakankanin jama'a. Don haka dai labari ko mai daɗi ne ko mara daɗi, in yana da alaƙa da jama'a gaba ɗaya, ya shafi gari ko jiha ko ƙasa gaba ɗaya, ba daga jin sai kamata ka yaɗa shi a tsakankanin jama'a ba. Sun faɗawa ɗaiɗaikun jama'a ba ya da amfani, ka tattauna da wanda zai iya magance matsalar shi ne ke da amfani. Ina ba ta an fahimta. In wani abu ya faru, ka tattauna da waɗanda za su iya magance matsalar, waɗanda ta iya yi wa abin makama sai nemawa abin hanyar da za a bi a fita, to shine babban abin da ake son ka fara yi lokacin da duk wani abu ya faru. Yanzu misali kawai wani yazo ya ce mana a kato sabon gari ana kan ana fada har na san kashin tuhu. Ko wani yazo ya rike lafiya ga ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ba'd qala Allah ta'ala inna Allah yudafi'u 'an alladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله لا يظلم. هذا هي هذا عند الله. فكل شيء بين يده وانن في أدي فتن بعد أن هذا أدي. بين يده الجهون يجي الجهون وان إيامه بيفار 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 sannan inda suke ne wannan a yi ɗauki mataki yanzu shi ne ya fi dacewa ko a ɗauki wani mataki na ƙarƙashin ƙasa a ɓoye da ka ɗauki mataki na cd ba ka ci nasara ba da ka ɗauki mataki na ƙarƙashin ƙasa ka ci nasara wannan ya fi to shi ne amfanin kullum wani abu ya taso wanda ya shafi jama'a ba a son wani mutum ɗaya shi kaɗai ya yi garajen faɗin mafita ya kamata ya tuntuɓi sauran waɗanda yake da nasara da haƙƙi musamman shugabanni musamman malamai waɗanda suke da fahimtar addini. Amma ba duka mai kishin addini zaka fada ba, mai kishin addini da ba da ilimi zai ba da fatawa da kishin sa ba nan ne kuma ya daidai ba, tunda ba da ilimi zai ba da fatawa ba. To wannan dai shine abin da aya take nuna wa Allah ta'ala. Malaka ta ce fadin Allah ta'ala wa idza ra'aytuhum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وأنا آية سنة بين السفة تشتم سفة في المنافقين وإذا رأيتهم يعجبك أجسامهم إذا كان جسمك زي بريكيتا ما لم بلغ فكرة أنا من باب إطلاق الكل مع إرادة الجزء ya za a jikin mutum gaba ɗaya ya burge ta, kana ganin jikin mutum ne gaba ɗaya lokacin da ka gama da shi ina kake gani fuska inda ya bayyana kenan. Idan ka gansu a fuska za su burge ka, za su yi maka datan baki, za su saki fuska kamar suna tare da kai. Wa in yaqulu inda za su yi magana tasma'u li qawlihim za ka ga lallai sun cancanta ka saurari harshen ka saurari maganar su ka annahu kutubun musannada amma fa kamar katako ne wanda aka jingine. Katako wanda aka jingine shi da shi da bishiya wadda take da saiwa da jijiya a ƙasa matsayin fita shi wannan katako da aka jingine ba ya shiga cikin ƙasa ya tafi. To haka munafikai maganar su iyakacin ta kan harshe ba ta shiga cikin zuciya. In ya faɗa da baki ya burge ka shi a zuci ƙarya yake ba haka yake ba. Zuci ƙarya yake ba haka yake ba. Shi ya sa Allah ce yanzu mana bi afwahihim ma laysa fi qulubihim za su faɗa wani abu da baki bayan da zuci ko ba haka yake ba tsakanin su da Allah. Wannan ɗaya da cikin siffofin munafukai ke. Sannan za su faɗa ma wani abu a gaban idan kwanta za su ji daɗi in sun juya kuma su faɗa na gaban da wani kuma wannan ba kai ke. Wannan na ce man yi wajen ka kawo da kofin hayati duniya wa yusidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dar qisam wa idza tawalla ta'a fil ard yusra fiha wa yuhlika al harth wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad. Ko wanda maganar shi za ta burge ka a rayuwar duniya saboda daɗin zance da iya magana amma kuma in yi juya baya sai ya fasadi sai ya barna Allah tsare shi. Ubangiji yake faɗi irin wannan siffofi na munafukai ne don mutane su ji su nisance cewa dai kai mummuni ya kamata abinda za ka faɗa da baka ya zanto cewa a cikin zuciyar kuma tsakaninka da Allah kai. Sannan lokacin da ka nuna wani mutum kana san shi ya zanto har zuci kuma kana san shi ba wai ƙarya kake masa ba ba yau da rasa kake. Sannan su munafukai ya hasabuna kullum sai a tuna alaihi duk wani tsawa sai ke tsammanin da su ake duk lokacin da wata aya ta fitar magana azaba sai ta dauka da su ake ko da kai wanda kake magana da ba ka tunanin wani a zuciyarka amma lokacin da ka ga ayar ka fassara sai ka dauka cewa da shi take kamar kana garin sa wannan bai da cikin sakon munafukai. To inda za su dauka da mu ake a matsayin mu na wadanda ake son mu shirya to wannan babu dai a za su dauka da mu ake ana mana abaici ana zagin Allah ta mun adu ba hadar so da hakikanin abokan adawar musulunci su munafikai dan haka ku kiyaye su ba ta lahum Allah annal bukum وعليكم السلام ورحمة الله. فضل الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كان مغنى لي أكم ياتوا برنا ظهر الفساد في البر والبحر. الله يقول برنا قال إذا تاياتوا في البر والبحر أكن تيكودكم أكم فقو إن باتيكوبا بما كسبت أيدي الناس. Saboda abin da hannayen mutane suka jawo, balamin suka fassara barna da ta faru a kan ƙasa ita ce ƙarancin ruwan sama wanda ya haifar da ƙarancin amfanin gona. Barna da ta faru a kan teku shi da yawan haɗin ranar jiragen ruwa ko mutuwar kifaye da sauran abin da ɗan adam ke yi farautarsa a cikin ruwa ko kuma tafiyarsu zango mai nisa cikin teku inda mutum ba zai iya kaiwa ba. To kaga anan dole adinwa dole kuma a samu talauci. Akwai kasashen da suna rayuwa ne ga abinda gulbi ya kawo su ko abinda teku ya kawo, kasancewa suna kan gaba. Idan yanayi ya gurɓata akai kwana biyu ko uku jirgi ne zo bakin gaba mutu kaga an shiga cikin wahala. Sannan idan Allah ya kore kifaye da sauran halittun ruwan da ake farauto su a kawo a tsayar ko a ci abinci da su, kuma suka yi ƙaura suka nutsa cikin teku sosai inda ɗan adam ba zai iya kaiwa kaga nan barna ta ba. To Allah yana jarrabar mutane da wannan ɗin irin yadda yake jarrabar mutane da ƙarancin ruwan sama da ƙarancin amfanin gona da girgizar ƙasa bima kasabat aydinna saboda abin da Allah ya yi mutane suka jawo na ayyukan barna. Liyuzikahum ba'dha allazi amilu la'allahum yarji'un, dan Allah ya danƙana musu wani sashi na barnar da suka yi ko sa dawo kan gaskiya. Ashe ko da Allah ya jarrabe mu da fari da ƙarancin abinci da kare da filan arzikin ƙasa, wannan baya nuna cewa ita ce azabar da take daidai da laifukan mu. A'a, ba'dha allazi amilu ne wannan dan mu dawo ne, in ba mu dawo ba to azabar lahira kuma ta kone girma shi ne dozi ga babu da zai amilu la'allahu yarji'un. Wa alaikum salam. Kan ne ya taba ba yanzu kai dan na bada fatawa sai zan tono ba zai fasa ba wata ba wannan ai da ba ya kamata da fahimta ni na riga na ba fatawa ta na tarar gomu ba gunan dogara da shi maka zuru na ibn jami'a yana mai dogara da hadisin manzo Allah na karanta a kan minbari na faɗa a wurin ka haka ne ko ba ba shi ke nan ko wani ya zo ce maka ya halaka a kama wuri haka makabarta me na gama da fatawa sani ko shi ke nan shi za ka bai tambaya ya ba ka hujja ina yake inda aka ce a kama wuri a makabarta. Wannan ya jahilci ne wai idan har ka ce ka samu wuri a makabartar dan nono ko a wani mai gera kana so ka cewa mutane ka san za ka mutu kanka, to wai ba ka wannan labarin ba. Allah ya ce wa mata da nafsun ma da ta tsubu gada wa mata da nafsun ya yi arzun da mu sai ka samu wuri a wani mai gera wai ce mata za ka mutu a dan mutum ya ce ko a Abuja zai mutu ko a Enugu dubban gaci ne da mutane. Ita alamar takawa ba wai samun wuri bane na makabarta yake alamar takawa. Alamar takawa a duba ayyukan mutum a ga lafiya ne su kuma. Amma irin wannan shedan da yake kawatawa waɗansu daga cikin masu da'awar sufanci da gudun duniya suna cewa wasu ahlul takawa a fasi al'arifina wai mutum yana kama wuri a makabarta wai shi kenan shi ne mai tsoron Allah. Wannan dare yake wannan ba ya nuna tsoron Allah. Ba ya nuna tsoron Allah, abin da yake nuna ba aggressive ne na jahilci kawai. Idan mutum yana son ya tsine shi mai takawa ne to yadda zai yi shi ne sai a ga cewa ya gyara ayyukansa. Alaka tsakanin shi da Allah tana da kyau, wata kuma daban da Allah ya wadata masa. Alaka tsakanin shi da mutane baya zalunta su baya cuta su. To wannan ita ce alama ta mutum lallai wannan mai tsoron Allah. In mun ga wannan a zahiri dole mu sai darwa mutum mai tsoron Allah. Amma mutum ya cinye kuɗin marayu ya zalunci mutane, ya cinye kuɗin ma'aikatansa ya zalunci matansa, ya yi kaza ya yi kaza, sai zai kama wuri a makabarta. Dan wai dan mutum ya kama wuri a makarata to ne abin da yake so ya ce ni ne mutuwa ne, to wannan kuma ni ne mutuwa ne akwai wanda yake inkari ko kuma shi ya so zai to da kake shi shi ya dinga mutuwa maka da zaka mutu ya rage na wani aiki kake dan jin tsoron mutuwa shi ne abin da zai nuna alamar imani ba wai yadda da mutuwa ba. Yadda da mutuwa ba yana nuna mutuwa kafiri dan ko kafiri ya so zai mutu kullun nasu zai da mutuwa kowa ya san cewa zai ba mun da yake ni ba zan zuwa musulmi ba zan zuwa ba zan gaba wajen musulmi ya da mutuwa kai zuwa da mutuwa a duka cikin da mutuwa amma idan an mutu za a dawo din kenan me ya kamata a yi kafin a mutu wanda yake mutu tsoron mutuwa to wannan ne ake gane imani ko rashin imani alaikum salam ina ganka ka daga murya abin da yake yi ban zo ne magana take ba yake nuna annan arab hadisi ne tahiri duka hadisan guda biyu sun yi ne hadisin Abu Dar ya tambaye manzo Allah hal ra'aita rabbak ka ga ubangijin ka Abu Dar yake la manzo Allah yake nur annan arab ka ga mun bai dace ba wannan hadisi Abdullah da Abu Dinuna manzo Allah yake ya ga ubangiji a mafarki ka ga wannan ya nuna bai ga ubangiji ba a farki wannan ya nuna ya ga ubangiji a mafarki akwai sun karbi juna kawai sun karbi juna ayar suna cikin kotun bakara ubangiji ce yanzu yana lillazi na kafar hayatun duniya wato waɗanda suka kafarta an kawata musu rayuwar duniya ma'ana ta zama ita ce abarkawa da kwalliya a wajensu suna fifita ta kan lahira wa yaskaruna min allazina amanu har suna yi wa mummunai ƙirgili da dariya da Allah ce wallazina takaw amma wanda suka tsorata ubangiji fawqahum yawmal qiyama za su zama kan waɗancan kafirar ranar tashin kiyama wan kafin duk da dai duk ta daga hannun kale saboda ne wani ya tambaya ana cikin mana an ta kawo haka da hannu ma'ana wanda ake faɗa cikin mana wanda ita ke sa ta kale duk da aka ji ba su da dawo kai kuma yanzu ka sa ran ta ka bar su wannan kuma nan zaka koma wurin shi duk kin da wanda ke tambaya idan kana su kuma zaka ji kana da kafa wannan abin amma idan ka dauka cewa kai ba kan da ita kai ka tambaya ma'ana duk abin da za a faɗa lokacin hankalin ka baya kai kuma cike akwai abin da ka fi bukatar sa kila sama da matan bai da za ka faɗa ina kamar da kiyaye na dubba na wajen neman ilimi wai yana so in ƙara muku waɗansu ayoyin da za su ƙara fahimtar wannan tare da su inda Qur'ani ya tashi yana fassara sa shi ko ba da ubangiji ce zai da dandazin kafar hayatud dunya wa yaskaruna bil ladina amanu wanda zai nanta fawqahum yawmal qiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab aya tana ba da hoton cewa a nan rayuwar duniya galibin mummune talakawa ne galibin kafirai mawadata ne to da kafirai suna zansu akan wadata bayan suna kafirci suka kalli mummune cikin talauci bayan suna da imani sai suka rinka musu dariya wai waɗannan su Allah yake su shine wa yaskaruna min alladhina amanu su gode da ke hannunsu sai ta burge su su kafirai kenan da sai ga wanda baya da shi suka dauka shine wawa ba gida ce sai Allah ya ce su waɗannan din da aka raina masu taka wanda ba su da kokobo a yau to ranar tashin kiyama su ne a sama wajen matsayi to shine sai aya da za ku fahimta wannan cikin suratul wailul mutaffifin amma da su ubangiji ta Allah ce wa za mu rubihim da ta za mu kafirai idan sun shude sun gama mulai suna ibada ko suna tare da manzon Allah suna daukan darasi ya ta za mu sai su rinka zanzan su ta zan su ya taɓa wannan ya nuna wannan wanda ya taɓa wannan ya nuna wannan wai zan kalabu ila ahlihim munqalabu fakihin yayin da za su koma gida cikin ahalinsu suna komawa suna masu jin daɗi da farin cikin halin da suke kai na kafirci da sabawa Allah dan sun ga suna da wadata wai zara abu qalu inna haula'i la dalu da sun ga mun sai kaga bata to kaga halaka ko kuma wasu alaihi hadidi Allah ce fal yawmal ladina amanu min al-kuffari yaqul